Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fage daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya bada umarnin damƙe tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki da sauran waɗanda ake zargi da badakalar biliyoyin naira da dala da sunan sayo makamai daga 2007 zuwa yanzu. Bangaren ƙarar zabe, babbar kotun tarayya ta sallami ƙarar injiniya Mustapha Dan Mai Hajja da ya shigar yana kalubalantar gwamna Gaidan da Rantsa sau uku kin bashi damar takara a APC da mallakar takardar Kamala Primary ta Bogi. Bukar Mustapha shine commissioner shari'a na Yobe.
Da yake cewa ba ai kaza ba, kotu tace shi ne bai yi kaza din ba. Maganar sa kotu ta tara ta wasa.
Mukarrabin Mai Hajja Muhammad Gaskanta ya ce za su ɗaukaka ƙara.
A shirye muke, za mu kai shi duk inda ya kamata mu kai shi domin mu kwato wa al'umman jihar Yobe haƙƙinsu. Koda ta kama mu je kotun koli ne akan wannan al'amari, a shirye muke mu je mu kotun koli don mu karɓo musu haƙƙinsu.
Yayin da shugaba Buhari Allah wade da ƴan Boko Haram don sabbin hare-hare da gargaɗin za su ɗanɗana kudansu, ita ko hukumar Alade ta bada alƙalin marmarigaya a tafiya jibar Shedan 274 za a tafi da samfurin jinin ƴan uwan marigayan Riyadh don gano kaburburan ƴan uwansu. Nasura da Malik, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Voice of America.
Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zaman sa da wasu kwararrun da suka ziyarci office din mu dake nan Washington. Dan haka sati mai zuwa zauren zai koma Baucin Yakuba, inda ake tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Kamar yadda kuka sani, malaman da aka yi zaman da su a nan Washington sune Professor Usman Bugaji, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Dallami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka dake Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice dake Jos, Najeriya. Yau za mu dora ne da komawa ga Professor Usman Bugaji. Professor, ana batun ba da wa'adi na kawar da Boko Haram a Najeriya. Wasu na ganin abu ne mai yiwuwa, wasu na ganin kai an ci da zari. Shin kana ganin me zai faru dangane da wannan wa'adin?
To, ni masu ba da wa'adi su suka san abin da ke gaban su, tunda yaki ne wanda yake in baka cikin sa sai dai ka karanta a jarida. Kuma ni ba soja bane ba, ban yi aiki irin nasu ba ko na tsaron ƙasa, saboda haka na dauka su da suka ba da wa'adi suna da abin da suka taka. Amma ni shi aikin soja ba zai iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ba. Abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amarin shine bayar da wa matasa ilimi sahihi wanda zai shiryar da su akan abin da yake daidai kuma samu musu aikin yi. Wannan shine maganin Boko Haram. Na yadda harkar soja za ta rage wasu abubuwa, za ta tsaida kashe-kashen da ake yi, za ta tsaida, amma na tsaidawa ne na ɗan lokaci. Ya kamata hankalin gwamnati ya dawo, duk da ana wancan yakin, akan ya za a ba su ilimi sahihi, har ta fahimtar ta su ta addinin su da suke kirarin akan sani suke wannan abun, to a gyara musu ita. Ya kuma za a ba su aikin yi? To ni ban ga abin da gwamnati ke ba akan wannan bangare. In ma tana yi, to ba mu sani ba.
To Dr. Suman, kaji abin da Professor yace kamata yi a wayarwa matasa kai, a ilmantar da su, yafi a ce za a yaki. In aka haka ne da yake da matasa ake amfani, to za su barata da abin da ya shafi Boko Haram. Amma kaji an ce ai in ka ga ki gudu wai sa gudu ne bai zo ba. Baka ganin idan aka yi fuskanci abin da karfin soji, Boko Haram za su ji tsoro, kowa zai san ta kanshi.
Eto, yadda Professor ya faɗa haka ne yake. Wato da wahala a ce karfin soja zai yi karfa kuma ya kawo wani tasiri akan ƙarshen ƴan Boko Haram. Wajibi ne kasancewa waɗanda ma suka wahala a hannun ƴan Boko Haram ɗin suna neman ɗauki ba irin na ƙarfi ba, a irin na tallafi. Tallafin nan kuma ba wai kawai na kuɗi ba, a'a, na nuna musu ma ana son su. Yanzu haka makarantun su duk an kace-kace da su a wayannan a Yobe, a Borno, a Adamawa da sauransu. To yaya za a yi a farfado da wayannan makarantun? Sannan suwa za su rike marayun da aka bar su karazube? Sannan sun ga jini, sun ga kashe-kashe, sun ga yanke-yanke na ɗan adam fa, ba wai na dabbobi ba. To hankalinsu ma ya tashi, yaushe ne za a zauna a tabbatar da cewa an tara ƙarfi da ƙarfi, an nasu, an taso da su? Ɗaya fa kenan. Na biyu, ga tattalin arzikin arewa an kace-kace da shi inda zaman lafiya muke cikin ƴan shekarun nan tun 2009 da aka fara wannan masifa waya Allah tattalin arzikin arewa da ya ci gaba fiye da yanda kake zato shi ma an mai daidai wannan ma wajibi ne a ce an taso da shi sannan ga shawarwari da za a bayar wa matasa yanzu wanda sun bar ilimi sun kama shan kwaya da lalaci da hauka kuma ba su da tarbiya a gidajensu da na iyayensu wa'annan kadai abubuwan guda uku da na gaya maka matsala ne wanda ba karfi ne zai kawo maslaha a kai ba wato tunani ne da masu ilimi da wanda suka san ainihin abun su zauna su gyara sai kuma gwamnati ta nema wa'annan masu ilimin kuma sai gwamnati ta yi da gaske kafin a samu farfadowan wannan wuri saboda haka karfin soja bangare ɗaya ne kacal a cikin abubuwan ayyuka da ke gaban gwamnati
yakon Allah to Malam Shamaki kaji abinda professor da doctor suka ce dangane da mafita game da Boko Haram da sauran tashi-tashin hankula ba ka ganin idan aka yi amfani da karfin soja waye bai san soja ba kowa ya san soja in aka yi amfani da karfin soja kowa zai san cewa wannan fa abun fa da gaske ne zai daina shiga kungiyar Boko Haram ko wata kungiya haka ta tada hankali kana ganin dole sai an yi amfani da ilmantarwa wanda ba shi matashi ya kai kanshi ba ya ilmantu kana ganin abinda suka ce daidai ne ko dai akwai
gaskiya abinda suka ce daidai ne rashin ilimin ne da karatu ya kai mu inda muke yanzu da sojoji ko soja yana da karfin gyara da tun 2009 daina fadan nan kusan kullun ana kashe kudi dan a sayi kayan yaki kusan kullun ana recruiting kuma ana nan ana fada ma har yanzu ba samu sauki ba saukin nan ba karfi bane da ya kawo muna ni na yadda sojojin su ci gaba da nasu aikin amma dole ne ayi abin da Bature yake kira short to diplomacy wato a sanya ne da a samu matasa key actors din da suke da wannan damuwa a zauna da su dan a samu a gane me ne kamata mu yi kaman shi inda doctor ya fada tattalin arzikin arewa gaba daya ya rube ba abin da yake tafiya daidai to in ba an samu an yi wannan gyaran ba nan da shekara 5 zuwa 10 ba karamin damuwa da a samu arewa ba yanzu haka ka san ba amfanin gona ba wai ana samun cin gaba ko ta wani fanni da muka sani ba so dole ne a zo a samu a zauna a yi gyaran nan
to mun gode sosai idan mun koma wajen professor zamu so ya dan yi jawabi koko a ji takaitaccen sakonsa ga 'yan Najeriya
to ni sakona akan wannan al'amura babban sako shine a gwamnatin Muhammadu Buhari shugaban kasa ya kamata ya sani kuma Allah ya sa yana ji wahalar da waɗanda suka zabe shi suke cikin ta ta wuce wahalar da ya same su a lokacin da suka zagaya suna neman ƙura'a jama'a yau din nan ana cikin hali ina faɗa masa haka ne don ina gudun fadawa da masu son su burge ko kuma su wani abu ba za su gaya mashi gaskiya ba jama'an nan suna cikin wahala ya kamata ai wani abu da hanzari wanda zai taimaka ya kawo dauki ga rashin abinci da rashin aikin yi da rashin abubuwa na rayuwa abun ya wuce duk inda yake tsammani mu da muke shiga cikin jama'an da kullun ake zuwa wajen mu mutumin da kasancewa ga sana'a yana yi ba wai bai da sana'a ba yana da gidansa yana da sana'a amma babu ma wanda zai zo hatta sana'a ta saida magunguna ba wai na kan titi ba kwararru akan aikin wanda suke da lasisi na yin aikin suna zaune din ba mai zuwa in mutane sun zo sai dai su roka wannan yana nuna jama'a suna cikin hali don Allah don Annabi kada ya saurari masu burge shi ko su ce mishi gwamnati shi tana yin abubuwa an muna cikin hadari da yawa ya tashi tsaye ya jawo kan gwamnoni ya san yadda za a hadu a kawo dauke ga irin wahalar da talakkan kasar nan yake ciki
to mun gode professor Allah sa gwamnati ta ji Dr. Usman ƴan Najeriya za su so su ji takaitaccen jawabin ka gare su
to ai hakuri bayan professor Diya faɗi wannan magana ni me zan ce ƴan Najeriya dai wajibi ne su ƙara hakuri sannan kuma duk inda suka ga an musu abu ba daidai ba su nemi haƙƙin su daga wa daga ƴan majalisun su daga sanatocin su sannan daga ƴan majalisun jiha da gwamnonin su kada talaka ya zauna a murƙushe shi a danne shi ya ce wai mai ƙarfi ne Allah ya isa zaman dankali ne babba akan ƙarami kada yayi haka yanzu dole kanshi ya waye daga wannan zabe da ya je ya miƙa wuyan shi ya ba da kanshi wasunsu suka mutu dan ma murna wasu ma suka mace to ya dace a ce sun fito sun kare wannan yanci da suka sa duk wanda ya musu ba daidai ba su fito su kalubalance su ce ba daidai bane su ce kuma da yaddan su aka yi sannan kuma zabe mai zuwa in ya zo kada su yadda wani ya dauki fastan shi ya kara da fastan wani kamar yanda muka gani kowa yayi ta kanshi halin shi ta fishe shi
haka doctor to shamaki a matsayinka na matashi kaji abin da dai professor da doctor suka ce game da jawabin da suka yi wa gwamnati da yan Najeriya me zaka dora akai
eh to abin da zan kara akai shine a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da hakuri kar matasa su yadda wani ya mai da su yan tasha kar matasa su doki shaye shaye da harkan kin karatu da harkan jin maganan iyayen gari su sa akai kuma fatan mu ne cewa shugaban kasa zai ji kukan ɗan Najeriya kuma ya ji kukan matasa so professor anan da doctor iyaye na ne su sun riga sun gan duniya kuma sun san tafiyan mu ma muna so mu kai inda suka kai mu ma mu bada namu taimakon dan Najeriya ya ci gaba so fatan mu ne cewa duk abin da matasa ya kamata su idan a samu kwanciyar hankali a samu cin gaba a samu hadin kai a Najeriya dami kar mu bar babbancin addini ko kabilanci ko kuma akai dan gidan talaka ne ko mai kudi ya hana mu bada namu gudumawan ku ko taimakon mu dan a samu a ci gaba da inda Najeriya ya kamata ya kai mu a dinga bada abubuwa da ya taimaka wa matasa kar a dinga bada su kekunan na pep kawai because kekunan na pep ma yana jawo mutuwa ya kamata a duba a gani mene da ba matashi zai taimaka mishi taimaka in wansa to ba abun da zai taimaka mu na Najeriya kaman ai noma ko kuma ai gona da kyau da amfanin gona dan wannan mai da muke kokowa kai za a iya tashi gobe a samu ya kare su wannan Kano pyramid inda muka sani da su tattalin arzikin mu da aka sani a arewa muna fata cewa gwamnatin arewa za su iya zama tare ayi hanansin dinsa dan a samu yayi benefitin wa dukkan mu dan mu samu cin gaba
to mun gode sosai da shawarwari da kuma wasu fashin baki da kuka yi ma yan Najeriya da gwamnatin Najeriya lalle sai aka kasance da mu mako mai zuwa inda zauren zai koma Baucin Yakuba a Najeriya
kan din na gaba ga Allah sannan na gaba ga Allah ta zareke
da
bai
da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai sune Sheikh Hallur Abdullahi Maraya wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran Dr. Shu'aibu Bell da kungiyar Kristan Najeriya kan ga Sheikh Maraya
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa afi dayfi na fahirin wa sahibi jami'an haka gadon gidaril aziz babban abin da zan yi kira shine cewa babu yadda za a fita daga cikin wannan hali sai an samu kyakkyawan shugabanci to alhamdulillah Najeriya yanzu ta samu wani shugaba wanda ake mai zaton cewa yana da gaskiya yana da adalci kuma alhamdulillah mutum yankin nan ne na arewa sannan majalisar kasa wanda an hada gaba ɗaya za a ga cewa duk ɗan arewa ne suka fi yawa kuma a ciki to saboda haka muna kira ga wayannan ƴan majalisa ta kasa da su ne suka fi yawa ɗan arewa sannan kuma ga shugaban kasa ɗan arewa da su tuna da wannan yanki shi abin da za su iya yi domin su ga cewa yankin nan na arewa martabar shi ta dawo babban abin da za su yi shine nuna adalci tsakanin mutanen kasar baki ɗaya ba tare da nuna bambancin addini kabila su ji tsoron Allah rantsuwar da suka yi cewa za su rike amana kasa su wannan zai jawo alheri ga yankin da suka fito wato yankin arewa sannan alhamdulillah abinda aka dade ana jira na samun majalisar kasa a Najeriya ya samu wato majalisar ministoci inda bayan kwana 166 da rantsar da shi shugaba mai cikakken iko wato Muhammadu Buhari Allah subhanahu wataala ya bashi ikon rantsar da ministoci wanda sun riga sun fara ayyuka to muna fata su ma wayannan ministoci su bayar da gudunmuwa wajen ci gaban kasa kuma musamman wannan yanki na arewa domin shi ma an kaduba za ka ga cewa ministocin su 36 mutanen arewa sun fi yawa a ciki su 19 ba wai muna cewa su nuna bambanci su fifita yankin arewa akan a'a su yi adalci. Yin adalcin da za su yi zai haifar da wani ɗan itace na alheri da zai amfanar da yankin da suka fito, wato shi ne yankin arewa. Sannan su ma sauran ministocin wanda ba na arewan ba su duba su ga cewa wannan yanki ya fi yawan al'umma, sannan kuma ga wani irin arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai shi ne na arzikin ƙasa ta noma, wanda kowa ya sani yau ba Najeriya kawai ba, duk ƙasashen da yake sun ta'allaka da arzikin man fetur ne wajen hanyar samun kuɗin shigansu, to suna cikin wani hali na lahaula saboda farashin man fetur ya faɗi a kasuwan man fetur ta duniya. Saboda haka babban abin da ya kamata a yi shi ne musamman na ga cewa wanda aka ba shi minista na aikin gona mutumin arewa ne kuma dattijo wanda ya san abin da yake yi. Saboda haka ya haɗu da gwamnonin arewa 19 nan a ga cewa an farfaɗo da darajar noma a yankin arewa, to wannan zai samar da abinci ba wai ga yankin arewa ma kawai ba, a ga ƙasar Najeriya gabaki ɗayanta. Mu daina amfani da kuɗaɗen ajiyarmu na ƙasar wajojin shigo da abinci, don abin mamaki shi ne za ka ga duk shekara Najeriya takan kashe fiye da $20 billion wajen shigo da alhalin gata da ƙasar noma fiye da kashi 71 na faɗin ƙasar ta ana iya nomawa, amma kuma abin takaici shi ne cewa Najeriya tana shigo da abinci daga ƙasashen da Allah bai musu irin wannan arziki na nata ba, wato na ƙasar noma ɗin.
Shi ma Rabaram L ya ce a fi gudu tare don a tsira tare.
Masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa, musamman jama'ar mu mutanen Najeriya, ina mana barka da wannan lokaci na demokradiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar 29 ga watan 5 2015 a ciki wadda muka sami tarihi babba, jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki. Wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya, wadda ke kan mulki ma bai ja ba, ya karba ya rungumi ƙadarar Allah, ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karɓa. Muna farin ciki da wannan domin ya taimaka ƙwarai wajen kwantar da tarzoma, yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a karkashe juna, Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi faɗan ma bai sami hanyar da za a yi faɗa ba. Mai so wanda dama yake so da a tada faɗan wanda zai yi faɗa saboda shi kuma shi ma bai samu ba. Babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai, sanimu ne da cewa an ɗauki lokaci tamkar lokacin da ba a samu ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da ƙasa gaba, amma jiraɗin ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yinta, ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa. Amma babban kira abin da za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shi ne a tabbatar an aiwatar da adalci. Dama abin da ke kawo tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shi ne idan ba yi adalci a wata ɓangare guda ba. To babban abin ɓacin zuciya shi ne ba za mu ji daɗi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati. Maganar Allah ta sashin misalai sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari, suna farin ciki, suna murna, suna tsalle. Amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya. To yanzu dai mun gode wa Allah an kawo Baba Buhari ya hau kan mulki. Ba abin da yake so shi ne a yi adalci, a yaƙi cin hanci da rashawa, a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya, a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta'a a cikin ƙasarmu Najeriya. Duk waɗannan sakamakon rashin adalci ya sa aka sami cin hanci da rashawa. Rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda, kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali. Saboda haka babban abin da ke akwai shi ne yanzu dai da shugaban ƙasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne ya sa aka zaɓe su akan mulki. Waɗansu ma jirgin ruwan Buhari ne ya kai su akan mulki su, ba don ana son su bane, balalle muna so su tabbatar an yi adalci.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.